Cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau 27 ga watan Oktoba na shekarar 2020 zani magana ne akan bude makarantu da aka yi a wasu jahohin Najeriya shin iyaye ko kun san an bude makarantu
to a gaskiyar magana iyaye nan ya kamata su san cewa an bude makaranta mazan maza su turo ƴaƴan su zuwa makaranta saboda makaranta riga an bude ta malamai a shirye suke da su koyar da waɗannan dalibai
Okay ki Zara kan makon da ya gabata aka bude makarantu da dama a Najeriya amma dai muna tafa da ƙarin bayani
Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta jiyo mana ta bakin malamai, dalibai da ma iyaye akan wannan batu.
Sannan kuma ta jiyo mana ta bakin masanin kiwon lafiya. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Mu fara da jahar Kaduna inda aka bude makarantu a ranar Litinin a makon da ya gabata amma an fara ne da yaran da ke aji biyu na karamar sakandare wato JS2 da kuma aji biyu na babbar sakandare wato SS2 domin shirye-shiryen zana jarabawa
Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta zazzagaya makarantu inda ta lura da yadda dalibai suka karbi wannan kira kuma ta tattauna da malamai da iyaye waɗanda wannan abin ya shafa
kamar da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe. To a wannan zauri namu na tattauna da shugaban makarantar gwamnati dake nan Kargiro Tudun Wada da kuma ƴan su daga cikin dalibai da kuma malamai don jin tabakin su a game da yanda suke hangen wannan komawa da aka yi. Daga bisani kuma na ji ra'ayin iyaye a game da shi koma wannan da kuma yanda suka dauke shi. Sai ku biyo mu.
Farko dai sunana Sani su ni ne shugaban makarantar sakandare wato na manyan dalibai wato senior wanda ke titin Kargiro Road na nan Tudun Wada Kaduna kamar yadda kika tambaye ni a game da shirye-shiryen da muka yi a gaskiya magana duk shirye-shiryen da ya kamata wanda gwamnati ta ce ni na game da ita wannan cuta wato COVID-19 na farko dai wanke hannu say social distance muna observing da dai sauran ka'idoji wanda zamu tabbatar da dalibai da malamai suna yi don gujewa wannan cuta game da kuma dalibai tunda yan aji biyu ne kawai aka ce su dawo wato SS2 wanda sai nan kuma da sati biyu masu zuwa shine SS1 za su dawo to SS2 din kaman basu fahimci abinda gwamnati ta gaya masa ne, saboda a gaskiyar magana dalibai kadan ne suka dawo. Tunda misali muna da dalibai 280, to amma litinin din nan ina jin bai wuce dalibai 10 suka dawo ba. Kin ga ai abun ya zama na kaman ko daliban basu fahimci abinda gwamnati ta gaya ta faɗa bane da cewa yau su dawo, tunda ga malamai nan a shirye suke.
Ba ka ganin yana da nasaba da cewa an dare a gida ne, shi yasa kinga saka saki jiki an san saba da kojin dadin zaman gida.
To tana iya faruwa, amma wasu kan da yawa tunda iyayensu sukan bugo mana waya cewa sun zaku a buɗe makaranta, kuma tabbaci mun tabbatar da su mun gaya masu cewa za a buɗe makaranta kamar yadda muka buɗe makaranta. To amma abin mamaki za ki ga dalibai bai wuce 10 ba.
To kana ganin gwamnati ta yi sanarwar da ya kamata?
Ha, gwamnati ta yi amfani da rediyo da jaridu ta sanar kwarai kuwa. Sai dai waɗannan ɗaliban kaman su har yanzu ko ba su gaji da zaman gidan ba ne.
To mallam, a game da wannan cuta ta COVID-19, kin da ka ce mutum daga wanke hannu ya zuwa samun tazara tsakanin jama'a, wanda suna ɗaya daga cikin abubuwan da aka ce amfani da su wurin samun kariya, abubuwa kaman takunkumi da kuma shi sinadarin wanke hannun, shi ma gwamnati ta gabatar da shi?
A gaskiyar magana wallahi sai dai mai magwamnati godiya, saboda a gaskiya ta ba mu face mask don mu ba ɗaliban nan, tunda kamar yanzu yadda ke kika zo din nan kin ga ai duk ɗaliban a cikin face mask suke, ko to gwamnati ta ba su. Da kuma sanitizer ita ma gwamnati ne wallahi ta bana, wajen kuma wanke hannu wallahi gwamnati ta gina, za ki iya gani ka gana. Saboda haka ba abin da za mu ce ma gwamnati sai godiya.
To wani kira za ka yi ga yar da ɗaliban da iyaye ganin cewa an buɗe makarantar don a dawo a ci gaba don a samu biyan buƙata?
To a gaskiyar magana iyaye nan ya kamata su san cewa an buɗe makaranta, saboda haka akwai buƙatar maza su turo 'ya'yansu zuwa makaranta, saboda makaranta an riga an buɗe ta, malamai a shirye suke da su koyar da waɗannan ɗalibai.
Sunana Benjamin Danjuma, kuma da aka dawo makarantar nan ni na ji daɗi da dawa da haka, ni na gaji da wasa.
To na ji daɗi.
Jan Sudi,
kafin a dawo ka ce ka ji daɗi duka kusa, ba an yi koyarwa a radio da television ban don saboda ku ƙaru?
Eh, ni ina zuwa aiki.
Au, to baka saurara ba ke?
Eh. Sunan Ali Muhammad, ina just to see.
To yaya dawo wannan, an takura maka ko?
Wa takura mu, na ji daɗi da dawo wannan. Na ma gaji da wasan da aka yi matun inda aka ba mu tun kuma.
To da yanzu da aka dawo an ce ku rinka sa
takunkumi,
ya kuna ganin hakan zai yiwu? Za ku iya?
Za mu iya.
Ta shi ma na ganka da face mask.
Za mu iya.
Ba ku aka yi a makaranta ko a gida aka ba?
A gida aka ba mu.
Kai daga gida aka zo da abun. So maganar koyarwa da aka rinka yi a gidajen rediyo da talabijin don saboda ku ƙara, saboda kar ku zauna hutu haka nan ba. Ka taɓa saurara?
Ban taɓa saurara ba, da su ba muke zuwa Islamiyya da Jesu. Da sassafe sai mu wuce.
To kafin ka dawo an gama?
An gama kafin dawo, an ƙarfe 10 muke gama.
Gaskiya mun ji daɗin dawo makaranta, amma ɗaliban ba su riga sun saki jiki sun dawo ba, suna nan a gida. Wasu ma irin ba su yadda ma irin da gaske ba ne dawowan, shi yasa suna nan a gida. Amma muna sa ran in Allah ya yarda zuwa gobe nan ba su zai ƙaru. Amma mutane nawa kuka samu, nawa kuke da shi a da, kuma nawa kuka samu yau sun dawo?
Ɗaliban da muke da shi na makaranta JSU ɗin kusan 500 da wani abu, amma wanda suka dawo gaskiya ba su kai 50 ba.
So kina ganin wannan yana daga cikin ƙalubalen cewa ba a yi sanarwa a yayin da ya kamata ba ne, gwamnati ta yi sanarwa ba ne, ko kuwa a dai a sakacin daga wani ya yi?
A to gwamnati ta yi sanarwa, an yi sanarwa an jiji, iyayen ne dai ba su riga sun gama yadda ba.
To kina ganin akwai wani ƙalubale da za ku fuskanta saboda an riga an yara sun yi watanni a gida ba tare da an samu koyarwa ba? Kina ganin za a samu wani wato ƙalubale
challenge
na cewa ila kai ya riga ya ɗanyi ta wuri kenan karatun, ƙila ba za a samu yadda ake so ya shiga cikin ƙwaƙwalwarsu ba? Gashi kuma an ce za ku shirya su ne cewa za su yi wani jarabawa na shiga wani aji?
Eh, za mu samu ƙalubale, amma ba za mu samu da yawa ban Allah ya yarda.
Saboda za ku dage kun shirya?
Saboda za mu dage, a shirye muke.
So Allah ya ba da sa'a.
Amin.
malam sun ce sun shirya kuma ku shirya malamai ku ce kun shirya an ce an shirya wani irin shiri ba ku bai tukunta
eh mun shirya don gwamnati ta ba mu dokoki cewa mu shirya don yaran nan yanda zamu karbe su me ma'anar shirye malamai zauna kowa kowane malami duk malamai su rika zuwa makaranta kullum da yake nan sannan na biyu dangane da covid 19 protocols kuma abun wanke hannu face mask yanda iyaye za su bada nasu gwamnati kuma za ta bada nata daga baya za ta bada daya dan su magana spacing da social distancing da wannan duk mun shirya matakai saboda muna da covid 19 committee ma da fadin su already mun constitute da kaidoji da abun duk wannan fadin duka kitan da ke ci abun da ke ciki ne na jagoranci da wannan committee za ta yi za ta aike su kenan su duka kula da su duk wani yaro da yazo nan a shirye muke mu karbe shi mai mashi orientation bashi karanta mashi jaddadin covid 19 saboda dan ya bi a kaidojin da ake bukata
to kayan aiki
dangane da malamai eh wannan a shirye yake muna shirye su ma malamai kuma a shirye suke su ma dangane da wannan
to bar mu saurari ra'ayoyin iyayen yara a game da koma makarantar da aka yi bayan hutun corona
ai wannan rana na yau kan akwai farin ciki na gaske muke saboda ba komai a yanzu yara sun tafi makaranta matsalolin da muka fuskanta sanda yaran nan suke zama a gida ba su da iyaka su kansu yaran ma sun cutu kwarai da gaske ayin saboda da yawa tun muna ma koyar da su abinda suke dan koya a makaranta ana kokarin dan musu bita har mu kanmu mun zo mun gaji saboda mun ba mu sa abin zai dau lokaci mai nisa haka ba fatan mu kuma dai makarantun nan namu za su mai da hankali a bisa dokokin da aka faɗi suke yaye dan Allah ya ba mu zaman lafiya
muna farin ciki mun kai yara makaranta bayan tsawon lokaci da aka rufe makarantu fatan mu shine Allah ya sa abin da ya faru baya kar mu sake ganin kasantuwar sa kuma muna kira ga hukumomi musamman na makaranta da su yi la'akari da cewar yaran nan sun dade a gida ba su yi karatu ba za samu sabon tsari yanda za a yi bita akan abubuwan da aka yi da kuma sake zaburar da yara yanda kwakwalwarsu zai dawo kan harkan karatu kuma muna fatan sauran ɗaliban da suke zaune a gida tunda ba gaba ɗaya ka buɗe ba su ma a yi gaggawa samar da lokacin komawansu sannan islamiyoyi su ma muna so mu ga an buɗe shi cikin gaggawa saboda ba bokun kawai ba islamiya ma yaran suna zaune a gida ba sa zuwa
ko kuma sake su ba saboda bamu ga wani tsari da aka yi takamaimai ba akwai fa wata makarantar kuɗi da muka ji labari maciji mu aka fito da shi fa a makarantar ina makotaka da makarantu biyu ban ga jami'an gwamnati da suka shiga makarantu suka yi feshi suka yi duk abin da ya kamata a ce an samu na tsaron lafiya da tsaron su kansu rayuwar wayannan yara ba abin misali shine ya kamata a ce makarantun nan mun fara ganin wasu alamomi na cewa ƴaƴanmu in ka shiga ciki lafiya lafiya ciki lafiya baka lafiya saboda bayan da za a yi ka rufe gida wata bakwai ka ce gidan nan a shige shi sannan ƴaƴan ma ba a ban mana su su tafi gaba ɗaya ba so wannan ma ya zama shine kashin gwiwar matar ya zuwa ɗaliban ni dai a tunani na a kullo da wannan ajujuwan wucin gadi saboda a samu ba da juna tazaran nan sannan kuma a ajiye kayayyaki na rigakafi a makarantu a nuna ma yara saboda yanzu gwamnati abin da ya kamata ilmantar da mu ya kamata because yanzu yaro in ya taba wuta yau ta kone shi gobe zai sake tabawa ba a nuna musu cutan nan ga yanda ake bi kamar yadda ake koyar da mu takurawa wani duka wani hana mutane ba shi bane koyawa mutum abu ya san illar shi yafi mu da daure ƴaƴanmu mu nuna musu ga cutan nan ga matakin da ake bi ga yanda za su ko ba a makaranta ba har a mu'amalan su
Yara annanana haba yara manyan gobe yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara annanana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yanyara ku bi ma iyaye kulura da aiki mai kyau kulura da aiki mai kyau irin saka Allah ke so yanyara manyan gobe haba yara Allah nana yanyara manyan gobe yanyara yanyara ku je makaranta kun ga irin saka Allah ke so yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta ku irin haka Allah ke so kwai shiga mai amfani kwai shiga mai amfani fasan inganci mai kyau har fasan aiki mai kyau kun gani ma idan kun yarda yanyara manyan gobe haba yara Allah nana yanyara Allah nana haba yara manyan gobe yara ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe aba yara Allah nana yara aba yara yara manyan gobe to yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai yara manyan
ma sauraron mu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe har ila yau Binta bata yi nisa ba ta samu tattaunawa da masanin harkokin kiwon lafiya amma kafin mu kai ga hirar su a shakata da wannan wakar Binta da Dr. Hassan Ibrahim na asibitin Biba a Kaduna.
Shin ya kake ganin matakan da gwamnati ta dauka wurin kare yara daga kamuwa da cutar corona virus ko COVID-19?
To a zahiri dai gaskiya matakan rubuta ka karance za su yi kokarin a ce an killace irin wannan abu watakila a tsira da shi amma matsalar shi ne cewa kowa makaranta kamar da naga tsarin ma da aka yi gara an fara da manya kafin a kai ga kananan yara ga manya wanda za a fadakar da su za su fahimci abin da ake ciki za su iya daukan matakai da kansu to shi ne za a ce irin waɗannan matakan zai iya yin tasiri ya taimaka akan irin waɗannan abubuwa amma kuma mu duba cewa akwai yawancin irin shirin irin makarantu na gwamnati cewa cunkoso a ajujuwa suna matukan yawa amma a jami'a ne amma college ne duka mun san cewa abin da yawa duk da yake an ce a raba su a raba yawan mutane yawan yaran tsangare safa da yamma kuma a rubuce an ce kamar aji dai kai ya fi 20 mutane 20 wanda mun san a makarantun da suke na gwamnati akwai matukan wahala makarantun da suke zaman kansu sai ga wata kila ya fi saukin a zama tasiri to a irin wannan abubuwan yara su zanto cewa wanda suke wayo tukura kafin a kai ga kananan yara sannan kuma irin wannan zancen cinkoso sai an dauki matakai matuka akai in ba haka ba akwai hatsari wanda mun fara fara ganin alama a wannan jihar Kaduna akwai makarantar da suka koma muka ji an kama yaran sun kama an fito da su an same su da kuma irin wannan kobe so abin har yanzu an ga takatsantsa amma inda ake na kadan kadan nan to wataƙila za a yi tasiri a cikin kuma abin
su kana nufin kenan kila akwai wanda already a halin yanzu kila ma suna da kwayoyin cutar a jikin su kuma za su koma makaranta to wa'annan kuma matakan ba za su iya hana sauran yara kamuwa ba kenan
saboda yara shi yasa ai zai wuya saboda irin kusancin abin yana dan wuya indai har za a ce za a hadu saboda ajiya irin makarantun da ake da shi yawanci wannan tazaran yana wuya sannan kuma za ka irin mu'amala da yara makaranta suke yi to ya danganta da shekarun su mu san cewa mu duba mu kula da mutane manya iyaye ma na yaran kenan a yanzu akwai sakaci na wannan takatsantsan da ake yi to gaskiya kuma yaran da in an je makaranta kawai sun dade musu ga maza ai wasa za a yi karatu akwai wani yanayi da za a zo za a ce za a yi wani abu da ake cewa irin practical za ka ga ana hada mutane ne a irin wannan ba a bar mutane kowane daya to irin wannan ne santa da kuma irin mu'amalan da ake na tabbatar hannu ko na sai ga wani lokaci yana da wuya wasu daga gida su gida suke da shi wasu daga hanyar zuwa makaranta ya danganta da irin abun hawa da su wa suke mu'amala da kuma irin dokokin da ba a bi na abun hawa zuwa makaranta to a wannan hanya za a iya dauka sannan a kai ga wani wataƙila da bai da shi a makaranta to daga nan kuma abin zai iya faruwa a ce an samu matsala ba kawai matakin shiga aji na wanke hannu ko zaman aji ba a mu'amalan wajen ajin zuwa makaranta da hanyoyin duk zai iya kawowa sai ga a cikin ajin an zo an samu wani kuskure kuma abin sun faru
an fi karfafa maganar sa takunkumin hanci din nan fiye da maganar wanke hannu da kuma ba da tazara a kana ganin a yara din shi ma wani hatsari ne kenan suke ciki
hazari ne matuka saboda mun san yaranmu irin wani lokaci in kanana ne ko manya irin tarbiyyar wanke hannu sai ga wani lokaci ana ta wasanni wani lokaci ko da abinci za a ci sai ga irin ba kowa yake irin wanke hannu ba to bala za a yi irin yanzu takunkumi zai kare wani abu daga irin kamar mu ce na iska ko feshi ko tari wanda kuma sai wannan ya sa wancan ya sa to amma ko lokuta a aji wanda wani lokaci ana sauke shi sai ga akan teburin da ake ne an fesa wani abu kai kuma ka zo ka taɓa hannunka ka je ka kama takunkumin ka kana gyarawa ka fesa a fuskanka da yin wannan dukkan irin akwai hatsarin da zai iya yiwuwa wanda sai an ɗauki mataki na sosai wanda zai iya kiyayewa tarbiyyar cewa irin a rage irin kai hannu fuska a ringa shafar da wanke hannun da ake wannan shafa sanitizer za a yi kowane yaro a cira shi a jiwon shi masu wayo ba kenan muke faɗi ka fara ka kuma kan ƙananan yara tukuna masu wayo manya-manya to su ne za su iya ɗaukan waɗannan matakan saboda irin su tsira su yi karatun da aka rasa tuntuni don kar a samu matsala a tafiyar da karatun.
To kana ganin wato yin tsarin ilmantar da mutane a game da yanda za a wato yanda cutar take yaduwa zai iya kawo wani tasiri na canji
sosai ya yanzu tarbiyyar da mutane ya da da kuke a gidan radio da ko ina yana da amfani amma ne a makarantar ya kamata sai an bi su daki an kara fatakar da su lokacin da su ke makaranta lokacin da suke zaune a makaranta ya kamata a samu kuma a kara fatakar da su a wayar da kansu a musu tarbiya makarantar tsarin da makarantar ta bi na kariya na duk matakan da tafi ya kamata a zaunar da su a gaggaya musu a nuna musu ko da irin abin da ake cewa group ne kaɗan a ɗauki mutanen da za su bi ajujuwa da ajujuwa suna ba da wannan bayani ana kulawa a ɗauki mutane na musamman wanda za su tsaya za mu ɗauka mu ce kamar dakaru wanda za su ringa kulawa da cewa abu wannan abu a duka makarantar to zai iya taimaka a ɗan samu sauƙi ta irin wannan abubuwa.
To wani lokaci za ka ga a waɗansu ƙasashen kamar yarin yadda gwamnatin take so ta tsarin cewa idan an koyar da waɗannan da safe waɗansu kuma ɓangare na ɗaliban za su dawo da rana su ci gaba da nasu koyarwa wani saboda a rage cunkoso kana ganin sai an dinga yin feshi a kowane zama kenan.
Yana da iya sai kowane zama sai an yi kafin ai duka kamar da za a yi ga asibitoci ai yin ana shara kamar a ce sau nawa a rana duk lokacin da yin an gama da wannan sashi ya kamata ana feshin haka a makaranta wanda za su shigo sai ga wani sabu kafin na yin masu shigo ya kamata a feshin. ya kamata ai haka nan saboda inda wannan abu haka nan ya tafi to dole wani abu ne wanda ya kamata a dauki matakan da za a kawo wayannan su sun gama shi ma aike shi da sabuka ba wasu ba su aike shi matakan da ya kamata a dauka kenan shi zai takaita irin wannan abu ba sai cewa abubuwan da za faru muna ta tsira mu a Afrika da irin wannan abu ba amma mu san cewa akwai matakai yanzu da abin da ƙara farkewa a kasashen da suke gaske buɗe suna tunanin ma su ƙara kullewa ne so mu ma haka ce mu takatsan ma kai ya tashi saboda irin wannan abu ta hanyoyi sosai
ta matsayin ka da likita wato jami'in da ke kula da kiwon lafiya kuma ya san hanyoyin da ake bi wurin kiwon lafiya wani shawara kake ganin ya kamata a bi ko kuma wani matakai ya kamata gwamnatin ta bi na garin cewa an tabbatar da cewa an gudu tare an tsira tare na garin an yara sun koma makaranta an ci gaba da koyarwa amma kuma ba a ci gaba da yada wannan cuta a tsakankanin yan yara ba
nuna aka tafiyar da shi ka'idojin da aka sa a tsaye da mutane za su dinga duba makarantun su kansu su dauki matakan a sa hurumin kulawa da tabbatar da zanto a kansu a sa kulawa da matakan da suka saba da kulawa za a hukunta su a ga irin haka sannan kuma yara a kullum a cigaba da fadakar da su a cigaba da fadakar da su iyaye a wurin aiki ko a kasuwa a cigaba da fadakarwa don su fahimci wannan abu a sa wani abu na cikin al'umma wa'ansu kungiya ko mutane a cikin al'umma wanda muke cewa community wa'anda 'yan al'umma suke yarda da su suke jin maganarsu a zaunar da su a ba su darasi a kan abin nan a nuna musu illolinsu can kuma zahirin abin wa'anda su su fahimci abin da kansu su ga kamar sun gani su ga kamar yin sun kai su koma al'umma su zayyana ma al'umma irin wa'annan abubuwan kauki kaga kowane mai gida zai iya gaba a yayin shi sannan makaranta an su zuga shi a daukan matakin su sannan ne karatu zai tafi a haka nan yawan karatu kuma irin tsawon lokaci da zama a cakuɗe ko a aji na sauke shi tsawon lokaci da zama da irin tare yana fin yada abu da na ce a yi karanci so awon da ake yi dole banda irin raba ajin da aka ce za a yi awon zama a cakuɗe din a ɗakin a aji din ya kamata shi ma a rage shi kamar inda aka fara irin karatu da ake ta wannan zuɗin da ake ta fara aka ce e-learning da ake ta yi ya kamata a jaddada shi na wasu abubuwan da ba zai jawo daɗewa a aji sai a haɗa da zama tare da kuma e-learning din wata ila wannan e-learning din ana yin shi in an zo aji sai a ƙara fayyacewa ya gajarta zama to daga nan za a ɗauki matakan da watakila a kawo sauƙi a kai.
To akwai alamun cewa cutar kenan na bayan gari ba ta tarba kenan?
gaskiya har yanzu dole sai an ta takatsa a gaskiya kenan a kasashen da muka gani an fara suka ji jiki da suka fara buɗe hanya ana daga abubuwa yanzu akwai hatsarin an fara ganin abin kamar yana da na kunnada ana ɗaukan matakan da watakila ana son su ƙara kulle maganin su to kin ga ai an buɗe mu kuma muna tafiye-tafiye kasashen wanda an fara tafiye-tafiye kasashen wani hatsari ne yake ciki tunda har suna su zai tashi ne kuma zai fara alamu na biyu mu namu akwai abin da aka ce an danne a community amma ka duba a rayuwa yanzu da yake kusanci da mu za ka ana ta matsambace mace haka nan mun ɗauka manyanta ne mun ɗauka wani ciwo ne ga amma ba a yi bincike ba ba a je an yi ba to in ya danganta da wannan abu sai abin zai tsananci haka nan in aka haɗa da wannan abubuwan da baki ɗaya na zayyana a community a cikin al'umma to za ka tabbacin cewa har yanzu da sauran abubuwa da ya kamata a kula da shi wanda ya kamata a yi takaba bakar abin ya zo ya ɗauko ya zama mana kuma wani annoba daban saboda hatsarin shi wannan kwayar cuta na virus a kowane abu da ake cewa mutation shi ne cewa yana canza kamar halitta kamar wani irin fasali inda aka san mai sauki lokacin da ya zo na farko muka yaƙe shi jikin mai yaƙe shi ba karɓe shi to sai ga ya je kuma ya ɗan rikita ya ɗan ƙara kwari sai ga ya zo ya fara ƙarfin abin da za a yi cikin satin nan akwai wanda a ƙasashen waje ba a nan Najeriya ba ya warke da sa an same shi a ga kuma ya sa ƙara samun mataki na biyu na irin wannan attack ɗin sai aka ga ƙarancin ciwo ya riga ya samu ciwo wanda ana gani ya kamata ya yi da garkuwa ya kamata jikin shi yana da ƙarfi sai aka ga wannan ciwon da ya kama shi kuma har ya fi mishi masifa fiye da abin da ya faru na da to kin ga haka har yanzu ba a riga an gudu ba tukuna ya kamata mu ci gaba da kiyayewa.
To mun gode Dr. Hassan da na asibitin Biba.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Ka jama baki daya anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tita ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki dayan sa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya. Mutanen karkara.